sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Yayin wata ganawa da yi da shugabannin Amurka yan asalin Asiya don tattaunawa kan kisan da aka yi wa wasu mata shida yan asalin yankin da wasu mutane biyu a kusa da birnin Atlanta, shugaban Amurka Joe Biden ya ce ɗabi'a nuna ƙiyayya ba ta da matsuguniya a Amurka. A wani jawabi da yi a jami'ar Emory da ke birnin Atlanta, shugaba Biden ya ce akwai wasu halaye na mutuntaka da ya kamata a ce suna haɗa kan Amurkawa. Yana mai cewa yin yaƙi da ɗabi'a nuna ƙiyayya na daga cikinsu. Biden da mataimakinsa Kamala Harris na ziyara ne a jihar ta Georgia da zumar yaƙi da annobar COVID-19 da kuma tattaunawa da shugabannin Amurka yan asalin Asiya kan wannan hari da aka kai. Hukumomin Georgia dai ba su ayyana wannan hari a matsayin nuna ƙiyayya ba, wanda aka kai wani shagon yin tausa saboda mutumin da ake zargi da kai harin ya ce abin da ya tuzura shi kai harin na da alaka ne da batun da ya shafi yin lalata. Ƙungiyar Taliban ta gargaɗi hukumomin Washington da kada su kuskura su ɗage ranar 1 ga watan Mayu da aka shata a matsayin ranar da dakarun Amurka da na ƙungiyar tsaro ta NATO za su fice daga Afghanistan, inda suka alƙawarin za su mai da martani idan hakan ta faru. Abin da ke nufin za su zafafa kai hare-harensu kamar yadda kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito. Ƙungiyar Taliban ta fitar da wannan sanarwa ce a wani taron manema labarai da ta yi a Moscow kwana guda bayan wata tattaunawa da ta yi da manyan jami'an gwamnatin Afghanistan da na kasashen duniya da ke sa ido kan rikicin kasar. An dai zaman ne da zumar ganin an farfado da shirin sulhu da ake kokarin yi don kawo ƙarshen rikicin kasar ta Afghanistan wanda aka kwashe gomman shekaru ana yi. Ita dai gwamnatin shugaba Joe Biden ta ce tana nazarin wannan yarjejeniya ce da aka kulla da Taliban da gwamnatin Trump. Ranar Laraba Biden ya faɗa wa gidan talabijin na ABC yayin wata hira da aka yi da shi cewa akwai yiwuwar a cimma wa'adin na ranar 1 ga watan Mayu amma abu ne mai wuyan gaske. Yana mai cewa ko da za a sake ya ɗage wannan rana ba zai zama zuwa wani lokaci mai tsawo ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da gagarumin rinjaye wajen yin Allah wadai da juyin mulkin da aka yi a Myanmar, yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da sukar irin tsauraran matakan da hukumomin ƙasar suke ɗauka wajen daƙile zanga-zangar da ake yi tun bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu. Matakin ya samu goyon bayan 'yan majalisa 398, yayin da mutum 14 suka zaɓi akasin haka. Mutum ɗaya da ya ƙi yin zaɓen da sauran 'yan majalisa 14 da suka nuna adawarsu da wannan mataki duk 'yan Republican ne. Wannan matsaya dai ta yi tun ne da juyin mulkin da aka yi da kuma tsare shugabannin fararen hula, inda majalisar ta yi kira ga sojojin da su saki dukkan waɗanda suke tsare da su, sannan a bar waɗanda aka zaɓa a majalisar dokokin ƙasar ta Myanmar su koma bakin aikinsu. A jiya Juma'a rahotanni sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 9 da ke adawa da dakarun ƙasar ta Myanmar, yayin da ƙasashen kudancin gabashin Asiya suke kira da kawo ƙarshen wannan rikici. Wani kwamiti da ke ba hukumar lafiya ta duniya WHO shawara ya ce alfanun da allurar rigakafin cutar COVID-19 ta AstraZeneca take da shi ya ɗara haɗarin da ke tattare da allurar, yana mai yin kira da a ci gaba da amfani da ita. Ranar Laraba kwamitin ya fitar da makamancin wannan matsaya a mataki na sharafage, amma sai a jiya Juma'a ya kammala nazarinsa. Yayin wani taro da ya saba a hirkutar hukumar da ke birnin Geneva, shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kwamitin ya yi nazari kan dukkan bayanan da aka tattara kan allurar ta AstraZeneca, bayan da kasashen nahiyar Turai da dama suka jingina yin amfani da ita saboda korafi da ake cewa tana haifar da daskarewar jini. Yayin da rikicin yankin Tigray na ƙasar Habasha ke ci gaba da kasancewa, asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya jaddada muhimmancin ganin an agaza wa ƙananan yara a wannan ƙangi da yankin ya shiga. Hukumar ta lura cewa wata biyar bayan ɓarkewar rikicin an fara fahimtar irin ta'asar da aka aikata, waɗanda suka haɗa da kisan gilla da kuma cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a yankin na Tigray. Cikin wata sanarwa da ta fitar a jiya Juma'a, darakta a hukumar Henrietta Fore ta ce kisan gillan da aka yi wa wasu yara ƙanana su 20 a majami'ar Maryam Dangalad a watan Nuwamba zai ci gaba da kasancewa a zukatan iyalan yaran da kuma al'ummar yankin. hukumar ta UNICEF ta bada rahoton cewa an lalata makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya wadanda kungiyoyi da ke dauke da makamai suka mallake su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba salsilar satar dalibai daga makarantun secondary a arewacin Najeriya. To madalla, satar dalibai dai a Najeriya ya samo asali ne daga shiyar arewa maso gabashin kasar, inda ranar 4 ga watan 4 na shekara ta 2014 kungiyar Boko Haram ta asasa wannan ta'asa na satar dalibai 276 daga makarantar secondary gwamnati da ke garin Chibok a jihar Borno. Shekaru uku bayan haka, Boko Haram ta kuma sace dalibai 110 daga makarantar secondary ƴan mata a garin Dabce da ke jihar Yobe a ranar 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Sannu a hankali dai, su ma ƴan bindiga daɗi sun koyi wannan ta'asa na satar dalibai, inda suka fara kaddamar da satar ɗaliban makarantar secondary Kankara a jihar Katsina, sannan sai Kagara a jihar Neja, zuwa Jangebe a jihar Zamfara da Afaka a jihar Kaduna. Kazalika bayan wannan, ƴan bindiga daɗi sun kuma kaddamar da fara sace ɗaliban makarantar primary na farko a arewacin Najeriya, inda suka afkawa wata makarantar primary a yankin karamar Kumar birnin Gwari. Ko da yake ba su samu nasarar satan ɗaliban wannan primary ba, amma duk da haka sun yi awun gaba da wasu malaman makarantar. Kabiru Sa'idu Dakata da ke zama babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci, wato Kaja, ya ce irin wannan ta'asa fa na da illa sosai.
So kada dai mu manta alƙaluma da suke nuna yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, dama sun fi yawa a arewacin Najeriya. Duk da idan ka duba yadda su mahukunta suke faɗa, ana samun ci gaba a yadda yara ke shiga makaranta. Tunda mun gani idan ka duba a baya 2018 kididdiga ta irin su UNICEF da sauransu za su gaya maka cewa kimanin yara miliyan 13 zuwa ko miliyan 14 ne a Najeriya ba sa zuwa makaranta, amma jihohin da aka fi samun yawaitar yaran da ba sa zuwa makaranta za ka ga arewacin Najeriya suke. So a kwana-kwanan nan kuma ana samu saboda wasu abubuwa na gwamnatoci, tun daga kan na tarayya zuwa gwamnatocin jihohi, misali na cewa ilimi kyauta ko kuma wasu shirye-shirye na gwamnatoci cewa yara su je makaranta, an samu raguwar wannan alƙaluma. Katsam kuma sai aka waye gari da wannan magana ta ɗiban yara daga makarantu, wanda magana ta gaskiya wannan zai mai da ilimi baya a yankin arewacin Najeriya, domin wasu daga cikin iyayen da ake hira da su yayin da duk irin wannan abu ya faru sai kaga suna nuna shakkun cewa da za su bar yaransu su koma makarantu ba, domin ba su san me zai kuma je ya zo ba. Kuma kamar yadda ka sani, dama wannan karatu a yankunan karkara ba a fiye bashi muhimmanci ba, har gobe ana musu wayar da kai akan su rinka barin yaran su, musamman mata suna zuwa makaranta. So kuma a yankunan karkara ne aka fi samun irin waɗannan matsaloli da ake zuwa ana balle makarantu, ana sace yara. So kaga in ba an tashi tsaye ba, an dakile wannan al'amari, mutane za su fidda tsammani cewa gwamnati za ta iya kare su wannan dalilin zai sa ƴaƴansu su daina zuwa makaranta so zai maida ilimi koma baya waɗancan alƙalima da suke fitowa da za su nuna maka cewa a duniya Najeriya ita ce kasar da yara da yawa ba su zuwa makaranta ita ce kasa ta farko kuma idan ka zo Najeriya za ka ga cewa arewacin Najeriya ne ake da jihohin da suke kan gaba sannan abinda hakan yake nunawa shine za a samu yawaitar marasa ilimi a yankunan karkara matsaloli da suke da alaka da rashin daidaito tsakanin yaran karkara da yaran birane duk waɗannan matsalolin za su ƙara haɗuwa su ƙara rancabewa a arewacin Najeriya
kwararru kan sha'anin tsaro irin su Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ya ce yawaitar satar ɗaliban nan fa akai-akai akwai abin da hakan ke nunawa
lalle wannan abin tashin hankali ne abin kawo rudani ne wannan abin da ke faruwa na satan dalibai da kuma yin garkuwa da su na biyu kuma wato yana nuna cewa shirin gwamnati na dakile waɗannan abubuwan da ke faruwa gaskiya bai yi tasiri ba ko kadan don abin da wannan ya nuna shine abin karuwa yake dadai ba raguwa ba kuma su ƴan ta'addan nan yanzu sun maida abin suna daukan abin da ake kira soft target ana daukan mutane da aka san ba su da wani kariya kuma suna zaune ne haka ba zato ba tsammani so don haka suna fitowa duk inda ba tsammanin su kaga kuwa wannan abin tashin hankali ne na uku ba shakka zai kawo koma baya ga yunkurin yada ilimin zamani a kasanmu musamman ma kasanmu nan na arewa inda abubuwan duke faruwa don in ka duba duk sace-sace ga da aka yi a arewa na dalibai a arewa ake yi zai kawo mugun koma baya don iyaye da yawa za su yi shakkan barin ƴaƴansu su je makaranta tun ba ma in kalu in aka yi la'akari da cewa ba ma makarantun ƙauyuka ba yanzu abin da ya nuna ya shigo cikin gari har cikin nan Kaduna kuma gashi nan an yi shi ne a wani wuri da yake kewaye da sojoji da kuma wasu dai mazaunin sojoji da yawa wannan abin tsoro ne abin kuma takaici ne kamar yadda na nuna ya nuna gwamnati gaskiya ba ta da wani tsari a ƙasa na fuskantar wannan abin bundun-bundun kawai ake aleka nan aleka can abin ba daɗi
ganin yadda satar ɗaliban ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya menene yasa wannan aika-aika ta fi ƙarfi a arewacin Najeriya har ila yau ga Komarar Sa'idu Dakata
wanda bincike ne kawai zai kai ga nuna cewa su waye suke da wannan makarkashiya na cewa a kassar ilimin arewa a kassar arewa zaka ga a arewacin Najeriya ake yi ba wai a kudu ba wanda yanzu in kididdiga za a yi za ta iya yiwuwa ka ga cewa irin makarantun da ake da su a kudu ba mu da yawancin su a arewacin Najeriya amma me yasa ake mana haka saboda haka dole ne bincike da kuma daukan matakai su ne za su kai ga cewa an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli amma babu shakka kamar yadda kai tambaya wannan abin zai maida tsarin ilimi baya tunda dama tun farko har yanzu da ake magana ƙara wayar da kan iyaye ake ana lallamar su cewa su bari ƴaƴansu su dinga zuwa makaranta duk da wani lokaci suna ganin cewa ilimin bai da inganci yaro zai je makaranta ya gama primary ko yarinya ta gama primary amma wani ko sunan su ba za su iya rubutawa ba dama iyaye da yawa sun fara ganin to me ma amfanin ilimin ma tunda ga matsalolin da ake ciki sai kuma aka zo ga wannan abu so kaga zai iya ba su karfin gwiwan cewa to maimakon ma su je su saka rayuwar ƴaƴansu a cikin wani yanayi na haula'i kware su bar su a gida su rinka zuwa gona ko kuma suna musu talla so kaga an kassara ilimin arewa sannan kuma dama wannan zai dora daga tsakan a matsaloli da muke da su na cewa akwai bambanci tsakanin mu da ƴan kudu kuma kuwa arewa ma tsakanin birni da kauye na cewa akwai ta'addanci yaran nan da yawa waɗanda ba sa zuwa makaranta su ne easy target na masu yin ta'addanci da su ake amfani gurin abubuwa na ashe domin su ne ba su da wani cikakken tunani da ilimin da za su yi tunani yayin da duk aka zo musu da wani al'amari to zai ƙara samu a cikin yanayi na rashin tsaro
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan mako a daidai wannan lokaci sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to a gaida Mallam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin zuwar gidajen rediyon da muke kulla da su
to jama'a barkamu da warhaka a cikin wannan shiri na dan gari shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC Shirin da dan gari dai na bibiyar tarihin sassalar kafar kananan garuruwan kasar Hausa. Shaharar su ko kuma irin buwayar da suka yi, abinda ya haifar da buwayar da kuma irin kalubalen da suke fuskanta ko ko burin su a rayuwa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa zan gabatar muku. Toma dalla Shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Gamdu dake mazabar Hungu a yankin karamar hukumar Albasu dake kudancin jihar Kano. Kidan mafarauta kenan dake zaman take ga al'ummar kauyen Gamdu wanda tarihi ya nuna usulin su mafarauta ne kuma sun yi kaura ne daga Gamdu ta arewacin Maiduguri. Zuwa Gandu ta yamma da Maidugurin kashe kuma suka nauso zuwa jihar Kano suka yada zango a yankin karamar hukumar Albasu kamar da yadda dattijan garin mai kimanin shekaru 80 ya fara shaidawa wakilin mu Abaz Yakubu Yaura sunan sa
Malam Musa Gamdu
Malam Musa gashi ina cikin garin ku ko za a iya sanar da ni tarihin shi wannan kauyen
Alhamdulillah wannan kauye namu mu dai kakanin kakaninmu su suka yi sara ana kuma bare bare ne kuma ainihin mu mutanen kukawa ne arewa da Maiduguri kenan ana nan sai kasance suka taso daga kukawa sai suka zo wannan Gamdu ta yamma da Maiduguri suka kafa ta ta zama sunanta Gamdu ana nan tarihi a daidai lokacin yakin Rabe sai suka taso sai suka yi yamma wa da kani akwai marabus akwai muhammad kangwa to da suka zo suka yi sara aka aiki iyayen nan namu mu dai a bangaren mu daman wa da kani ne na gaya muku to mu kakan mu wannan aiki iyayen mu shine muhammad kangwa shi Muhammad Kanguwa shine kakanmu shi ya aifi iyayenmu maza kuma ya gaya wa iyayenmu sun gaya mana abin da ya aife su 52 bayan sun taso daga Gamdu waccan ta jihar Borno sun dawo nan suka yi zara nan ake kiran wannan kauyen namu Gamdu bangaren marabus da nake gaya muku shine bangaren su Ali Gamdu mai unguwa Ali din nan a lokacin da suke zaune kamar yadda suke gaya mana gidan ɗaya ne kato ne gidan ko in ce kusan unguwa to kuma sai ikazance shi kakanmu zaure biyu ne a gidan manya shi kakanmu yana mulki na matsayinsa na mai dawa bangaren farauta kenan
kaga kuma farauta ne
insha Allah wannan bangare na marabus kuma ina daya zauren kenan na biyu ina mulki akan hukunci na gari domin an gaya mana ya taba yin sarauta ta wata 6 sai Allah ya kawo aka yi gundumar gari sai aka hade da gwangwaranda da yaura shine kuma sai ya bugon gwaranda
to
sannan kuma shi zauna kuma a matsayin sa na mai unguwa tafiya tana nan tafiya tana nan har yanzu kuma gahi suna nan dai da unguwancin su nan wannan gida kenan kuma kuma muna matsayi akan mu ƴaƴan mai dawa ne bayan sai rasu duk kabarukan suna can wannan kufai tsohuwar gamdu sai kuma muka samu fili a nan sai su sadu su nan nan ina zuwa sadu sai suka sayan mana da filin nan da muka taso gaba ɗaya yadda muke a can muka zo muka sauka a nan muka yi dan gine-ginen mu dai na gwargwadon hali gashi muke zaune wannan guri da muke zaune yanzu ana kiransa sabuwar gamdu to kaji waccan gamdu ta wajen Maiduguri ita ta aihu waccan waccan ta aihu wannan
to shi wannan gari na kuna gamdu shekara nawa da kafuwa
wannan ko wancan
wancan
a wancan ai ba zan iya gaya maka ba akalla ka bar shi shekara 150 ma'ana akalla kenan wannan ku da muka taso muka dawo nan yanzu za a samu kamar shekara 20 ko da 1 ko da 2 wannan da da'ar muna
ita wancan tsohuwar gamdu suwa suka kafa ta kenan
kakannin iyayen mu su suka kafa ta su suka yi sara
ko za mu iya samun koda ɗaya daga sunan waɗanda suka kafa garin
ai su na fara gaya maka akwai Muhammadu Kanguwa kai da jin wannan ka san cikakken babarbare ne akwai kuma Marabus
to me yasa na arku
yawa alhamdulillah mafarauta ne kuma akwai malamai a cikin mu kuma gashi har yanzu cikin ikon Allah malam ba a rasa ba ni din nan da nake almajiri yanzu ina ji farautar jiki na tsuma yake kuma alfahari nake akan ni dan mafarauta ne muna alfahari da farauta domin mun gaje ta kuma mu ma gaje muna so mu gadar dan yanzu ni duk dan da yake farauta a unguwar nan ni ba zan ce dan me yake ba abinda yasa wato duk abinda ka gada malam karkare na shi kuma farauta din nan tana da alaka mutuka da musulunci domin abin da yasa take da alaka da musulunci ƴaƴan Annabi Yaquba su 12 din nan saboda haka farauta idan kaga ta zama haram a gun mutum haramiya ta riga ya sa haram din da kansa ya bata ta
wane irin kalubale shi wannan kauye naku yake fuskanta dangane da rayuwar al'ummar
yawa alhamdulillah abinda wannan kauye namu yake fuskanta farko dai muna bukatar ruwa na biyu kuma muna bukatar wuta ta zamani Allah ya taimake mu ta wadace mu kamar yadda dai muke bukata kuma ya kasance wato duk abinda gwamnati za ta yi ya kasance mu ma a ci da mu
Tarihin ƙauyen Gamdu kenan dake yankin karamar hukumar Albasu a jihar Kano, Najeriya, daga bakin dattijan ƙauyen Malam Musa Gamdu. To amma dai da yake dattijan Musa Gamdu ya koka da ƙarancin ruwan sha da suke fama da shi, ya sanya mutuntubar kansilan mazabar Hungu, mazabar da Gamdu ke ƙarƙashin ta a yankin karamar hukumar ta Albasu, wato Honorable Haladi Ibrahim Kwana Sumaila. Domin jin matsayar karamar hukumar kan wannan matsala.
To, Gandu Maramit iya kiran matsalar ruwan sha ba. Domin a yanzu nan akwai butsatse guda biyu sai dai a nemi ƙari. Domin dai gaskiyar magana a yi da Gandu akwai ruwa. Ni a bare kwana Sumaila ne ba gangara za ka yi wajen gada ba. A Gandu iya wannan sabuwar Gandu na haka ruwa ana samu. A baya akwai gunda aka yadu aka auna kuma an tabbatar da ruwa a wajen kuma. Kuma duk lokacin da wata dama ta samu da izinin Allah ko dan majalisar jiha ko karamar hukuma ko dan majalisar tarayya na wakilai ko sanata ko gwamnatin jiha duk damar da muka samu za mu kai can a sake kara domin wannan area anan ake samun ruwan a yanzu
Haladu Ibrahim Kwana Sumaila kenan kansilan mazabar Hungu dake kulawa da ƙauyen Gamdu a yankin karamar hukumar Albasu dake kudancin jihar Kano Toma sauraron mu abin da ya samu kenan cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka dake birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da dan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.
madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, akoda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.